bayan jiran manzon sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na biyu da watan shida na shekara ta 2000 miladiya, dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam, wannan kuma shine darasi na 82, darasi na 82 za mu tafi kitabun nikahi. Wannan babi da zamu shiga yau babban babi ne wanda ya kunshi mas'aloli da suke magana akan an-nikahu kuma aure kenan, ko da yake an-nikahu a cikin harshen Larabci yana nufin ad-dammu wat-tadakhul, wannan shine ma'anar an-nikah a Larabci, ma'ana shigar wani abu cikin wani abu ko haɗuwar wani abu da juna, shine ake kira an-nikah. Amma islahi a yaren fuqaha, idan an ce an-nikahu suka ce aqdun bayna zawjayni yahillu bihi al-wat'u, aqdun bayna zawjayni yahillu bihi al-wat'u, wato kulla aure ne tsakanin ma'aurata biyu, miji da mata, wanda wannan kullawar ke halatta saduwar su da juna ta fuskar auratayya. An gane ku? Wato duk abin da zamu karanta na hadisi a wannan babu ne wanda suke magana akan aure, in ma kuɗai tarwa game da shi, da kuma bayanin hanyoyin da ake bi a yi. An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ma'shara shabta'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-fard wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Muttafaqun alayh. Wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullah ibn Mas'ud, Allah shi kare da gare shi. Abdullah ibn Mas'ud yace qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, manzon Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi, yace da mu ya ma'ashara shabab, ya ku taron matasa, ma'ashar wato jam'i ne, la wahida lahu min lafzi, baya da mufradi a lafazinsa, shi kansa jam'i ne, amma shi ana nufin jam'i, sai a ce ma'ashar wato taro, ma'ashar taro bayan taro kenan, adadi bayan adadi. Ash-shabab kuma wata marhala ce, zango ne a cikin rayuwar dan adam, da dan adam ke shudewa da shi, yakan fara daga shekaru 15 ya tuke zuwa shekaru 40, dan haka dan shekara 15 17 25 har 40 duk saurayi ne. An fahimta ku? Ya ma'asharar shabab, ya ku taron matasa, man istata'a minkum al-ba'a, wanda ya sami ikon yin aure cikin ku. Lafazin al-ba'a yana daukar ma'anoni biyu a wurin malamai. Ma'ana ta farko suka ce al-ba'a al-jima', saduwa da mace. Waɗansu malaman suka ce ba wai saduwar ake magana ba, nauye-nauyen da ke cikin aure. Al-ba'a din shine takalifin zawaj, nauye-nauye da ke cikin auratayya. Da kake miki da wannan, wani mai manta ne ka? Ka yi bayani da baya. Takalifin zawaj shine al-ba'a, wato shine iya siyarwa, iya tsugunarwa, iya tufatarwa, sannan lafiyar saduwa da macen. Duk mutumin da yake da ikon tiyaswa, tsugunarwa, samar masa wurin zama kenan, ko naka na kanka ko na haya. An gane ku? Ko naka na kanka ko na haya, daidai baka tsugunar da ya zama ka bata matsuguni, ka bata mahallin zama, tufafi duk baka kasa wannan ba, sannan kuma kana da lafiyar da zaka iya biyan bukatar da ta fuskarta namiji, to wannan shi ne ake kira alba'a. Da haka ba zai yi kawai saduwa ita kadai ake nufin, duk wanda zai iya saduwa ya je aure ba, dole sai wanda zai iya saduwa tare da mai nauye-nauyen da ka iya biyo baya. Ya ma'ashara shabab, ya ku taron matasa, man istata'a minkum alba'a, wanda ya samu ikon daukar nauye-nauyen aure cikin ku, falyatazawwaj, to lallai ya aure. Fa innahu, lallai shi auren aghaddu lil-basar, shi ya fi rufe idon mutum. Tunda Ubangiji ta'ala ya ce wa kullu mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, fa qala min malaikatu su rufe idanunku, abin nufi da rufe ido, ma'ana su dinga kallon mata kallo na haramun su daidai. To abin da zai taimaka wajen hana wannan kallo shine idan kana da mace wanda za ta dauke maka kewa, ta yadda ba sai ka ketare halal ba zuwa ga haramun. Wa ahsanu lil-fard, kuma ya fi katangance fardin mutum, wato ya fi sanyawa mutum katanga ta yadda ba zai fada cikin zina ba. ومن لم يستطع wanda baya da iko ba fa alaihi bi sawmi to sai ya lazinci azumi fa innahu lahu wijaa'un domin shi azumin nan sai ya zame masa alwijaa'u dandaka alwijaa'u shine dandaka dandaka kuma shine wato jikin mare nan dabba ko jikin mare nan dan adam a ciki ba ko an zuku ne guda biyu ba to waɗannan su ne suke baiwa mutum karfin mazakunta da zaran an tsede an zare su to shikenan ba maganar karfin mazakunta kuma ko kuma in ma ba tsede ba idan aka dandake su ha kuma ba maganar karfin mazakunta ko ga dan adam ko ga menene to alwijaa'u dai shine dandake su kamar yadda kuma al-ikhtisaa'u bis-saad wannan kuma shine wato a yanka a tire su shine al-ikhtisaa' abinda wato wannan tabi'in abin da ya kace cewa Usman bin Maz'un ya roki izini wajen manzon Allah cewa ya ba shi dama mana ya kaula cewa aure kawai dan yayi ta ibada yace sai manzon Allah ya hana shi yace da ya ba shi dama da dukan mutum mun je mun yi ikhtisa wato kowa sai je ko ai masa operation ko ai masa menene hazare mare nan sai da ma ya dinka sha'awar mace kawai dan tsabar ibada to sai manzon Allah ce ba za a yi ba ya hana to sai zan tozo wannan din yanzu ya zama kenan haramun ke ko mutum yayi da kansa ko a kama shi da karfi ai masa duddai ya zama haramun irin yadda sarakuna suke yi da bayi irin wanda suke fida cikin mata suna musu hidima su dafa masa abinci su yi musu wanki su yi musu mai dan kare ta awar masu sarki sai a dandake shi shikenan ya zama santolatin sai dai ya wanki ya dafa abinci ya tara amma ba zai iya kusantar ta mata ba da yadda zai yi ta kuma dan saboda shikenan ba mu karfin sadawa da yana to sai yake cewa da manzon Allah ya ba shi izini to da mu riga mun iftisai to wannan shine iftisai amma wija kamar da muka faɗa shine dandakewa kaga wannan ya kuma mara rashin imani da tsorewa an gane ku to wannan hadisi yana zaburar da matasa dangane da yin aure ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wato lalle ne mutum yayi idan ko mutum ba zai ba to shikenan sai ya azumi ko in mutum ba ya da halin yin kai to sai ya azumi to malamai sun yi sabani hukuncin auren nan shin kina sai ko kuma ya sunna ne wato ana nufin mustahabbi ko menene malamai da sun yi sabani daban-daban jumhurin malamai ina nufin mun ya yawa sun fi kan cewa aure ba tilas bane ba lalle ne cewa kowa sai ya aure ba amma ibnu rajab da su da yan zahiriya suka ce aure tilas ne ba wata aure tilas ne to amma zancen su ne zaka samu cewa karfin su baya da yawa sosai domin da aure tilas ne daga za a baka makafin su da yin azumi ba ko ba haka ba a ko sai suka amma malikiya suka yi zance wanda ke akwai tafsiri a ciki cewa yakan zama tilas wani lokaci yakan zama sunna wani lokaci yakan zama mustahab wani lokaci wani lokaci ya zama kaza wani lokaci ya zama kaza to wannan zance shine ake kulawa da halin mai yi din idan mutum yana da halin yi kuma in bai gama jin tsoron fadawa zina to wannan yi ya zama tilas akan sa kenan wajibi ne ya aure an bayyana ko idan mutum yana da halin yi amma ko da bai yi ba yana da tabbas shi ba mai karfin sha'awa bane ba zai fada zina ba to wannan duk da haka an so ya aure saboda rayar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rayar sunnar annabawa da ba daya annabawa da ba sun yi aurataiya wannan ne zai ci ne وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حمد الله واثنى عليه وقال لكن انا اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه وانا حديثي انكر فيه دغ انس بن مالك الله يذكر الدغري يتي لله نبي صلى الله عليه وسلم حمد الله ya yi godiya ga Allah wa asna alaihi ya yi bi wa kana sannan ya ce lakin ni ana kusalli amma ni nukan yi sallah ta nafila da dare wa ana sannan kuma nukan yi barci duk a cikin dare daidai wa asumu kuma nukan yi azumi kamar yau wa uftiru kuma nukan ajiye kamar gobe kenan wa atazawwajun nisa kuma ina auren mata faman raghiba an sunnati wanda duk ya kyamaci sunnata fa laysa minni manzon Allah ke baya tare da ni malin ya yi lamba daga ƙasa ya ce lil hadisi sababin wannan hadisi ba haka kawai yanzu ba akwai sababi da ya haifar da shi menene sababin da ya haifar da wannan hadisi ya ce ja'a salasatu ratin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waɗansu mutane uku sun zo zuwa ga gidan matayen annabi sallallahu alaihi wasallam rahat jam'i kenan na mutanen da sun kai uku kuma ba su wuce goma ba uku zuwa biyar har zuwa bakwai zuwa takwas zuwa tara waɗanda suka ce daga tara zai zawo waɗanda suka ce ba ku mai goma ana iya kiran su suna rahat waɗanda suka ce tara kaɗai za a tsaya wa kana fil madinati tis'atu rahatin yusiduna bil ardi wa la yuslihuna kama fi suratul naml جاء ثلاثه رهط ودف جماعه مثل غذا كفوزو الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم زوا بغداد ماتن النبي غدا دا نكو ثبته دري يسالون عن عبادته سنا تنبايا دنگنه ده عبادر النبي يا يا عباده تكي فلما اخبروا يا عند اكا لابرتا مسو اي غا يد عباده تكي كانهم تقالوها kamar su suna ganin ai kai kadan tambayan su ibadar ta ji haka yawa da aka bada sai sai ibadar annabi ke tayi kadan ba ta da yawa ba ta da yawa takalu sai suka ce aina da nan Rasulullah amma kuma da tayi kadan ina mu ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkar Allah ya riga ya gafarta masa abin da ya gabata min gurbinsa da kuma wanda ya saura nan gaba zai duk an gafarta masa da haka in ya yi ibada irka dan ma wannan babu laifi kina dan an yafe masa ne shi yasa ba sai da yawa amma tun da goda ya ga mana za ku mu rubanya akan yadda yake kina abin da suke so su ce fa kala abin sai da yansa yace amma ana fa inni usalli al-layla abada yace ni daga yau zan ci gaba da sallah sallatin dare gaba ɗaya har abada kowane dare zan sallace shi gaba ɗaya wa kala akhar dayan kuma yace wa ana asubu dhuhra wa la aftir yace zan yi azumin kullum kullum ba zan ci ruwa ba wa kala akhar dayan kuma yace wa ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaj yace daga yau zan kaura cewa mata ba zan yi aure ba sai ibada kai fa jaa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ilayhi sai manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi yazo gare su فقال يتي انتم كنتم كذا وكذا في ذكوني فكتي لكذا لكذا تنن كوني فكتي وانت يتي زي صلى كلن دري وانت زي تأذني كلن وانت زي كارتيا ناكا اما كثورة لكي دا اما دا انا دكما انا سقايا حرف الكسك التاغني للتنبيه دم وتتذكر بأبوك انزنكي اما كثورة لكي اني والله لأخشاكم لله وأتقاكم لكم yace wallahi ni la akhshakum lillah na fi ku dukuran Allah wa atikakum lahu kuma na fi ku fiye dokarsa ma'ana inda ake yin azumi kullum kullum ba faki yana cikin takawa da ni zan fare inda sallar dare kullum kullum a sallar dare gaba daya yana cikin takawa da koran Allah da ni zan fare inda kaula cewa mata a dare kun yin aure wannan na nuna ibada da salahar bawa da ni zan fare idan na fi kowa dukuran Allah na fi kowa kiyaye dokar Allah sai ce walakin ni ana usalli wa ana amma ina yin sallah in yi barci har zuwa farkon hadisi kuma ina yin azumi kuma in shayarwa kuma ina auren mata kamar rabiba an sunnati dukkan wanda yake a sunnata fa laysa minni baya tare da ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa duk abin da annabi yake laysa minni ko yake laysa minna kamar mun gaskata na laysa minna kamar mun rabiba an sunnati fa laysa minni ko laysa kaza kaza ka zuwa karshe duk abin da annabi yake baya tare da ni ko baya tare da mu yake akwai ragamar zuwa mai yawan gaske a ciki zai yi ɗaukar ma'ana baya tare da mu a cikin musulunci zai yi ɗaukar baya tare da mu ɗan aljanna zai yi ɗaukar baya tare da mu bayin Allah na gari zai yi ɗaukar baya tare da mu managarta duk dai wani abu zai yi ɗaukar ɗaya daga cikin ma'anonin nan ko wacce ku aka ce ita kadai ya ɗauka to yaya mutum zai kai kansa kenan to saboda haka yana da hatsarin gaske abu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum yake masu wannan abu in kai rago ne ka kasa yi to sai ka hakura da cewa ka kasa yi amma kuke abu ko nuna kyama a cikinsa to wannan abu ne mai hatsari da zai fitar da mutum daga cikin musulunci ballanta na kuma wanda zai kisgine ga wannan to kaga nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa wanda duk ya kyamata aure to baya tare da shi in ba ka da halin yi to shikenan sai ka ji karkashin ayar wal yastazu bil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli wannan ba ta da iko to shikenan su kame kansu har yanzu lokacin da Allah zai yayyafa musu da zai yayyafa musu daga cikin farallarsa wannan shikenan ba ka da shine kake roƙon Allah ya baka baki wani abin kai ba amma kana da halin rikewa ko da akwai wahala cikin rikewa a cikin duniya ne ne ga wahala da sa'a da sa'a ko da da'aikan da da'aikan ka ga ne akwai wahala ko ba haka ba yadda kuke ganin da aka namu wahala haka inda zaka ga zaman kanta ba akwai wahala zaman dala ba akwai wahala yadda kuma zaka ga rike mace a gida yana da wahala haka ko matar da zaka nema a waje ta banza ita ma kuma rike ta akwai wahala wani lokacin ta nuna ka ta gida wahala to me da kake tsoron aure kenan saboda haka ya bai kamata rike nan mutum yace zai kyamata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar game da shi wa anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالبائع وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوج الودود الودود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وصححه ابن حبان وأنه أكأن كفو حديثي لقى أنس أم مالك يتي كاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله قياد أمنتم الله سبت جريسي أكثن في يأمرنا بالباءة ينا أمرت المدين أولي وينهى عن التبتل كما ينا هنبو التبتل كيني ينكي وأوليده التبتل دي أصلا فسينا الانقطاع للعبادة ينكي وأكثر كون يهرك الدنيا كودن كي عبادة sawa'un cikin yankin wannan kayan aure kayan ke wa mata kawai kanka zana kai ibada sawa'un cikin yankin wannan kayan ke wa kasuwanci kayan ke wa mutane ka fita kayan gari kayi buka kashi da ciki ko gogon dutse kashi da ciki dai ibada duk manzon Allah ya hana wannan wannan ita ce rahabaniya wanda babu shi a musulunci sai a cikin kiristanci wa rahabaniya tanirta da uha ma katabna ha alaihim illa tuba arduwan Allah su ma Allah bai da tsari ko su suka yi kirwa kansu jahilcin sai sa sai suka dauka irin wannan yankewa wato su suke nuno ke nuna wato yardar ubangiji subhanahu wa ta'ala da bawa kina ga kan sai kuma dan Allah yana hani tabakkul nahayin tadidan yana hani dangane da yankewa al'amuran duniya hani wanda yake mai tsanani wa yaqulu yana mai cewa tazawwajul wududa alwudud tazawwajul wudud ko aure mace mai haihuwa alwudud kuma wanda take a bar kauna fa inni mukatirun bikum al-anbiya yawm al-qiyama domin ni zan yi wa annabawa takarar yawa da ku a ranar tashin kiyama zan yi takarar yawa tsakanina da annabawa ku zan nuna a matsayin ku zan yi ni takarar yawa tsakanina da sauran annabawa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan yana bada shawara kenan bayan yin auren sai ya bada bayanin irin matar da ya kamata aura siffarta ta zanto wato ainihin alwalud alwalud mai haihuwa akan gane mai haihuwa kuma ta hanyar irin gidansu idan an gayyar ta tana haihuwa ko ga kanta tana haihuwa ko ga mahaifiyarta ba ita kadai ta haifa ba ta haifi yaya bakwai takwas goma wata ma sama da haka to wannan lalle dangin gidansu akwai irin haihuwa ne to wannan sun mutum zai aure ya auri irin haihuwa kenan ka ga yana daga cikin manufofin aure shine a yi ne a haihu sannan ko mutum ya auri alwadud daga alwuddu ne alwuddu soyayya alwadud tana ɗaukar ma'ana biyu ko dai alwadud wadda take son ka kai ko kuma alwadud irin wadda ake santa ina fata an fahimta idan an ce wadda ake santa ai ba banza aka so ta ba lalle tana da siffofi na kamala da halin alasan barka shi yasa sai kowa ya sa rai to kai ma sai ka sa rai sai ka aure ta shine alwadud bima'ana almahbuba allati yuhibbuha an-nasu katiran lima laha min khisalin hamida mutane na karnata saboda halaye na gari da suke da su saboda kame kai saboda ɗabi'a ka san mutane suna da wani ɗabi'a ko da mutumin banza ba baya son ƴar banza don ya san za su yi tsiya-tsiya da ita sai ga ya fi son ta gari ko da shi ba na gari ba ne dai ya fi son ta gari to kenan dole take ta gari sai kuma ta zanto alwadud kenan wanda ake kaunarta to manzon Allah ya ce irin wannan ma'ana ba wai yana nufin cewa al'ud dole ne sai ta zanto kowa da kowa na kaunarta ba sai ka ga mutane biyar sun sa kai ka zama na shida ba haka manzon Allah yake nufi ba a takaice dai tana daga tana da halaye na gari wanda bayan Allah na gari za su kaunace ta to halaye na gari kuwa wato sune halayen da suka dace da ladabba na addinin musulunci don wani lokaci mace za a iya zantowa tana da irin wannan halayen amma kuma saboda ɓacin mutane da lalacewar tarbiyyarsu sai kasance ba irinta ake so ba an gane ku yanzu wani idan ya zo aure zai auri yarinya idan ga tana yawan sa hijabi a kai a kai sai ce baya so wannan za ta fata masa tsari idan abokanansu sun yi za ta ba shi kunya ko in ma ya aure ka kuma ya hana ta hijabi to kaga wannan ma'aurinsa ba shi ne musulunci ke amfani da shi ba ire-iren su suka yi yawa kaga yan da wasu ta gari su ba ruwansu da ita to karka ce tunda waɗannan baragurmin mutanen ba su kai mata hari ba kenan ba ta zanto a bar kauna ba kenan ita a bar kauna ce fi haddi za ta amma an samu kalar da tangarɗa cikin kwakwalen su shi yasa ba ta kaunar irin wannan su saboda tangarɗa kwakwalen su ba ta sako daidai shi yasa sai suka raina ma irin matan da take mai kame kai mai mutunci mai hijabi mai sallah mai azumi da sauransu saboda su ba irin wannan suke so ba sai suke wanda suke kaza da kaza da kaza da kaza wadansu siffofi na abin nan waɗanda suke ba na gari ba yadduniya suke rawahu ahmad wa sahhahahu ibn hibban imam ahmad ya rawaito kuma ibn hibban ya inganta shi tabbas hadisi ne wanda yake sahihi wa lahu shahidun inda abi dawud wa an-nasa'i wa ibn hibban min hadith ma'a ibn yasar wannan hadisi yana da hadisin da ke masa saida a wurin Abu Dawud da Nasa'i da kuma Ibn Hibban, wato a riwayar Ma'qil Ibn Yasar, wato sahabin da ya rawaito shi kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tun daga farkon hadisin har yanzu nan gurin mun fahimci cewa lallai manzon Allah ya zabura game da aure, ko ma waɗansu hadisai da dama waɗanda malam Ibn Hajar bai kawo ba suna da dama manzon Allah na cewa duk a cikin al'amuran duniya gaba ɗaya ba abin da na yafi ƙayatar da ni sama da abu guda biyu, turare da masu tagari. Cikin duk abin da mutane suke so ko samu a duniya, yake cewa ba abin da yafi ƙayatar da ni sama da ababe guda biyu, turare da kuma mace tagari, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yake banda wannan cikin duniyar ku ba wani abin da yake burge ni da zan ga ya kamata in yi kokowa wajen nemansa sallallahu alaihi wa sallam. Ko manzon Allah yake cewa ita duniya alatati, amma mafi alheri, mafi nagartan alatinta mace tagari. Sai ya fassara mace tagari, yake cewa ita ce wanda za ta faranta rai idan mijinta ya kalle ta, ba bakanta rai. Ma'ana za ta faranta masa rai saboda shigarta, saboda ladabinta, saboda ɗabi'unta. Ba ƙazama ba ce ba, ba wawa ba ce, ba gidajiya ba ce, kuma ta iya tsara magana, kuma ta san lokacin da za ta fito kowace magana. An gane ku? Sannan kuma idan ya umarce ta kuma za ta bi, ba za ta saba masa ba. Ba mai tsiyawa ba ce, ba mara kunya ba ce ba. Sannan kuma idan baya nan za ta kare kanta kuma za ta kare dukiyarsa. To wannan manzon Allah sai nuna irin ta ce mace tadari wanda ya kamata mutum idan ya tashi neman aure ya nema ki. Wanda za ta faranta masa rai idan ya kalle ta. Ma'ana tana da tsantar jiki, tana da tsantar tufafi, kuma ta iya ado ko da cikin gida ta yi mata ado dai za ta hana shi fita waje. To wannan irin matar da ake bukata kenan. Sannan kuma da ya mata umarni kuma za ta bi, matukar ba saɓon umarci sarki ba. Sannan in baya nan yana da tabbacin za ta kare mutuncin kanta kuma za ta kare dukiyarta. Shi yasa aka ce ita mace lokaci guda tsuwa ce ta 'ya'yanka, kuma lokaci guda tsirrai ce taka, don za ta lura da lissafin dukiyarka da ya kamata a kashe a lokacin da ya kamata a kashe, kuma tana iya ajiye maka, kuma lokaci guda sakatariya ce taka wajen harhaɗa ka da tsara ka kasan da bauransu. Sannan kuma a lokaci guda kuma wato kuma za ta kasance abokiyar sirrinka cikin waɗansu al'amura da suka shafe ka, abokiyar shawararka. Wato sufofin nasu suna da yawa kwarai da gaske, da malamai ke yin bayanin su a cikin littattafai don saboda ba kusa san irin karamci da suke da shi. Idan ita ma ta shirya don ta zama haka ɗin, amma idan ba ta san wannan masuliyar ba sai da cewa za ta yi da za ta yi maka da cikin waɗannan al'amura. An gane ku? To kaga wannan hadisi duk yana kwaɗaitarwa. Sannan wannan hadisin daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alherin al'ummata waɗanda suka fi yawan mata. Ma'ana wanda yake da biyu ya fi mai ɗaya, wanda yake da uku ya fi mai biyu, wanda yake da hudu ya fi mai uku. Haka manzon Allah ce mafi alkhairin al'ummata wanda yake da biyu. Dai kan sa ne daban, amma dai kada mata ku yi zanga zanga sa na gurbin bulugul maram, bari mu ta kaita ne. Eh wannan malam ne bulugul maram dai ya zuga mutane su je su yi kai. Manzon Allah dai ya faɗa karkan cikin gari. Har yanzu ba za mu siya kai su matsayin farilla ga kowa da kowa ba, dai ya zama farilla kamar yadda muka faɗa ga waɗansu ɗaiɗai ku. Domin da ya zama farilla ya aini ga kowa da kowa, ya Allah zai ce wani yasta abu da zuna layar da zuna ka hannun hatta ya zuna kuma za ku yin fadni. Hatta su kame kansu, su hakuri tun da yanzu za su da halin yi, su kame kansu har sai Allah ya wadatar da su daga falalarsa. Da ya wadatar da su kenan sai su yi. Sannan zai iya wa yana da halin yi, yana da halin kaza da duk abin da ya tafi tarwa amma ba ya da lafiya. To wannan gawa kuma ko suna tare da ita ma ya za a iya rabawa in ba ya da lafiya. Kaga ba za mu ce ya zama wajibi a kansa ba. Shi yasa ba ma iya cewa ya zama wajibi kan kowa da kowa lokaci guda. Sai da yakan zama wajibi kan waɗansu kuma bai zama wajibi a kansu ba. In ma saboda rashin halin tarwa, in ma saboda rashin lafiyar sa shi ne. An gane ku? وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكه المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. وعن حديث عن كبيرة أبي هريرة الله يذكر يرضى بليتي من ذا الله صلى الله تنكه المرأة لأربع: أنا أورم متي دندل لي بلا فتن. Abin nufi nan labari na annabi ke bayarwa ba tawaye ko aure ba saboda dalilai guda hudu. A yana ba da labarin halayyar mutane. Mutane sukan yi auren mace idan sun tashi aure saboda ɗaya daga cikin dalilai guda hudu. Limaliha, imma saboda dukiyarta, wali hasabiha, ko dan saboda matsayinta ko mutuncinta, wali jamaliha, ko saboda kyanta, wali diniha, ko saboda addininta. Ma'ana akwai wanda idan ya tashi auren mace yana son mai dukiya ne. Dan shi kawai aikinsa shine ruwanta 10-15. Ba ruwanta da wata hidima. To wannan shi yake so. Zai aure ta imma dan ita kudinta, imma kuma dan kudin mahaifinta, imma dan kudin wanda. Yau da gana mutane suna yin aure saboda connection. Babanta an ba shi commissioner, to bari ya raka ya aure ta ko ya aure kanarsa dan saboda ya zama shi na dan kusa da commissioner. Babanta na president, babanta na president, shi ma zai raka, sai shi ma ya jike. Yana jin kamar da karfin fadar shugaban kasa. Babanta an ba shi haka da suke yi. Duk wannan yayi aure ne saboda me? Saboda dukiya. Waɗansu mutane haka suke bi. Wani haka biha, alhasab malamin sun yi saɓani. Wannan suna fassara da al'izzu wa kirr, al'izz wato girma. Kenan kamar matsayi, kamar sarauta kenan. Kafin sarauta daban kuma kuɗi daban. Da akwai sarakan da ba su da kuɗi, amma da akwai sarauta sai zafin makami, amma ba kuɗi a ƙasa, babu kuɗi a ƙasa. To wani abin da yake so kenan girman da matsayin gidan da shaharar gidan, hasab shi ne shaharar gidan. An fahimta ku? To wani abin da yake bukata kenan dan a ce shi ma ya aure ɗan gidan shahara zuwa shi ma sai ya shahara saboda shaharar gidan da ya aure din. Wani jamaliha wani kuma abin da yake bukata shi ne kyau. Shi in dai mace ba ta da kyau to ba za a je ko ina da shi ba, kyakkyawa kawai ke bukata ta fuskar tsarin girinta na waje. Wani diniha wani kuma saboda addini. Wannan kamar yadda malamai ke faɗa jumla ce khabariya, manzon Allah labari yake bayarwa, har yanzu bai damu hukunci ba. Yanzu ne dai ba da hukunci, jumla Allah ce fasar bi zati dini, ka rabauta da ma'abuciyar addini, ma'ana ka nemi ma'abuciyar addini. To wannan umarni ne manzon Allah, shawara ce kuma umarni ne cewa ka nemi ma'abuciyar addini idan za ka yi mai, idan za ka yi aure. Saboda in ma ka auri mace don kuɗinta ba don addininta ba, kuɗi dai na iya karewa. To shikenan daga nan kuma aure ya mutu, ko kana da kuɗin kuma ta hana ka, to kuma kai yaya kenan? Daga nan kuma aure ya mutu kenan? Ko ka aure ta mai gidansu sun yana da kuɗi, ko babansu sun kuma banza da kai a kyale ko a maka je kaka mutu, to daga nan aure ya mutu kenan? Kaga ba dan Allah kai aure ba kenan. Saboda haka kar ka sa wannan abin, dan abu ne ba da wani ba, za a iya neman sa a rasa wani lokaci. Haka idan ka aure ta domin matsayi, wannan matsayi zai iya zuwa wani rana a neme shi a rasa, idan makami ne ko wani abu. Haka in ka aure ta domin kyawu, yau da gobe ba ta bar komai ba. In aka ce wannan yafi sarauta mai kyau a duniya, ka zo ka aure ta, ka zo kuka zauna gida ɗaya, kana waje suna waje, kowa na wa kowa kurjini. Amma idan aka zauna a faɗi tare, a tashi tare, a kwanta tare, a tashi tare, sai ka ga gajiyawarka. Wannan kyan wani lokacin sai ka ka rabu da ganinsa, ya daina birge ka, ya daina baka tsoro irin da yanzu halayyar ta ce kawai za ta rike ka. Amma ka kalle ta har ka gaji. Don mene ne suna da tun wurin kana daga wata gani kake, in ka samu wannan aika don komai, to kun zo gida an yi shekara ɗaya, an yi shekara biyu, duk ma abin da kake faɗa dai an yi har an gaji, yanzu mai rage sai halayya kawai. Wallahi ba abin da ya bane ba, daga nan gurin abin da rage sai halayyar ta. Idan tana da halayya ta gari kusi kenan, wannan kuma halayyar ita ce za ta ba da dama a cigaba da zama. Kai ma kamar haka ne, da kafin ka zo tana ganin ai in ta same ka samu rai da kowa, saboda kowa kana maka kurjini a waje, amma da an zo gida ba ta ce da gobe da gobe da gobe jike nan, wannan kurjinin kuma ya riga ya rabu, ya rage. Yanzu yadda za ka yi shine halayyarka shine za ka bi ka abin nan da sauransu. Kamar Ibnu Jawzi yake magana ga wani babban malami, gashi ya mun yanta sai auro yarinya karaba, ya ce aiki ya same ka. Ce saboda me? Ya ce to yanzu kai dai lokacin da zaka kai matsayin ka daina jantar da ƴa mace, ita kuma lokacin ta fara sha'awan ɗa namiji, kai kuma yanzu gashi ka tsufa. Ya ce amma zan baka shawara, idan an je wannan lokacin kai ka yawaita kyauta. Ka yawaita kyauta, ka yawaita hira, ka yawaita wasanni haka na baki, da ɗauke mata kewa da menene, da kuma sa ta waɗansu ayyuka da za su gantar da ita, da ranar ta yi aiki da yawa, ta gaji da dare ta yi bacci. Saboda haka manzon Allah ce fa alayka bi zati din, ko fazfar bi zati din, ka nemi abuciyar addini. Kaga shi addinin baya karewa, matukar tana rike da addini, to kuma kaga komai abin da kake son ta danki nan. Manzon Allah sai ce karibat yadaka,
hannunka za su haɗu da ƙasa. Bima'ana taribar yada ka ilasu kad yada ka bikura, hannunka za su haɗu da ƙasa. To asalin wannan kalmar ta taribar yada ka ana amfani da ita ne don nuna talauci. An gane ku? To amma yanzu dama a cikin larabci akwai kalmomin da larabawa ke furta su kawo su amma ba sa nufin ma'anar su zahiri. Wanda kalmomin suke nunawa suna nufin kishiyarta. An gane ku? Taribat ya daka abinda yake nufi zaka rabauta, amma asalin ta kamar da muka faɗa a larabci tana nuna zalunci ne da rashin wadata. Kamar dai sakilatka ummuka da manzon Allah yake ya faɗa wa Mu'az, sakilatka ummuka, ai asalin ka ina ma mahaifiyarka ba ta haife ka ba. Yanzu manzon Allah zai faɗa wa sahabi haka? Ba zai faɗa haka ba. To amma dai wannan wato kamar yana masa tsawa ne, me yasa baka gane abin da na faɗa ba? Wato baya nufin ainihin ma'anarsa ta asali a larabci. Irin wannan kalmomi suna nan da yawa, ko a cikin Qur'ani ko a cikin hadisi, wanda ba a nufin ma'anarsu ta zahiri ta larabci, an ba su wata sabuwar ma'ana daban. An gane ku? Kamar la abalaka, wanda da suna idan suka ce la abalaka, wato kamar suna nufin mutum ya rasa mahaifi, kamar mummunan addu'a ce ta mutum ya rasa mahaifi, sai Allah ya kace mai da gona makarantar haka. To amma sai mun to yau da gobe an juya ta, ana ma'ana da ita, ana ma'anar cewa la abalaka kamar kace ba mamaki ko kace babu shakka, daidai ke da la shakka ko la budda ko la muhalata, kamar yadda yake cewa sai in futakalifal hayati wa man ya'ish 80 hawlan la abalaka yas'ami, yake cewa na gaji da rayuwa, ai tabbas duk wanda yake karka manin kun shakka babu sai ya kosa, kun shakka babu sai ya kosa, shi ne ma'ana la abalaka, ma'ana kaga ba a nufin zahirin ma'anar ta larabci kenan. An zai kenan ko? Malai sai wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito ba baki ta saba tare da sauran malamai guda biyar da yan hada da Bukhari da Muslim za su zanto su ne as-saba. Wato hadisi ne mashhuri da kuma addinin su sai su ce, da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba cewa idan mutum zai aure lalle ya nemi ma'abuciyar addini. Ba yana nufin cewa ka je wato sharaɗin gina su zanto ba ta da kyau, sharaɗin gina su zanto ba ta da asali, ba ta da ƙa'a. Abinda da yake nufi addini za ka sa a gaba, idan addini ya haɗu da kyau to shi ke nan mummunan alamu. Addini ya haɗu da kuɗi, addini ya haɗu da matsayi, da dukkan wani abu da mutane suke son su a duniya, kai dai addini shi ne a gaba. In ya haɗu da sauran ya zama dace daga Ubangiji. Ina fata an fahimta. In ma babu sauran al'amuran kuma kai dai dama addini shi ka sa a gaba. To wannan shi ne babban abin da ake bukata wajen aure. Wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana idza rafa'a insanan idza tazawwaj qala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin, rawahu ahmad wal arba'a wa sahhahahu at-tirmidhi wa ibn khuzaimah wa ibn hibban. Wa anhu an kan wannan hadisi an karbo shi dai wato ainihin daga Abu Huraira anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lalle mun san Allah kuma da mun tin Allah tabbata gare shi, kana idza rafa'a insanan, ya kasance idan zai yi wa mutum barka ko zai taya mutum murna idza tazawwaj idan ya aure, kala yakan ce barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Wato wannan yana daga cikin ladabi da shari'ar musulunci ta tanada, idan dan uwanka ya aure, makwabcinka, abokinka ya aure, kuna haɗuwa da shi abinda za ka yi masa kenan, ko kuna dawowa daga ɗaurin aurensa abinda za ka yi masa kenan, ko ana zuwa wajen walima bayan kun gaisa abinda za ka yi masa kenan. Barakallahu fik wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin, abinda za ka faɗa masa kenan. Dukkan dangin alkhairi ka roƙa masa, barakallahu laka, Allah ya maka albarka, wa baraka alayka, Allah ya saukar maka da albarka, wa jama'a bainakuma fi khairin, kuma Allah ya haɗa tsakaninku da alkhairi. To wannan shine ladabin da shari'a ta sanar da mana za mu faɗa wa 'yan uwanmu ko abokananmu ko makwabtanmu yayin da ya kasance Allah ya arzuta su da aure. An gane ku? Wannan hadisi ya wafa Ahmad wal Arba'a wa Sahahu at-Tirmidhi wa Ibn Khuzaimah. Dan ya sa layi daga kasa ku wajen idara fa'a, yace ar-rifa'u bi kasrir ra, lafazin ar-rifa'a idan aka yi ra din nan kasra yana nufin al-muwafaqa wa husn al-ishra. Ar-rifa'a wa tusini muwafaqa, dacewa da juna, wa husn al-ishra da kuma kyakkyawan yanayin zama mai dadi tsakanin miji da matarsa. Min rafa'a thawba ya'ni idza da'a al-mutazawwij bil muwafaqa, yana daga rafa'a thawb wato da mutun ya dinke tufafi bayan ya yage sai a ce rafa'a thawba, يعني أبن ذلك نفي إزادة آل المتزوج بالموافقة إذا النبي تاتي روكا ومسلم الحيري كوي تاتي روكا مسا ذاتي وادي جناتا كانوا فدما تسا هو أبن ذلك فداكنا وكان من آدتهم أن يقولوا ذاك وإن هذا بسجم الآد اللي ربا أدوك في الجاهلية فيك جسمك بالرفاء والبنين بالرفاء والبنين ما أنت أدعو لك بالرفاء والبنين ina ya maka addu'ar arifa dacewa da juna tsakaninka da matarka wal banina da yawan yaya to da haka kike fada wa juna a lokacin jahiliya sai manzon Allah ya so su ke wannan kalmar sai yake da abin da zaka ce barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair to saboda ne saboda wannan birrifa wal banin kila wani zai cewa to tunda dai arifa yake ne dacewa da juna kuma ka zo ka mutum dacewa da juna kuma ka zo ka mutum yaya kuma wato samun haihuwa yana daga cikin manufofin yin aure to ai ka riga ka zama komai dan ne musulunci ya soke wancan sai mu ce abin da sa aka soke wancan saboda su suna roƙon ƴaƴa maza ne ba su da ruwan su da mata kaga albanin suka ce ba al'aular suka ce ballan tana ce ya ce kuma maza da mata albanin suka ce kai salatul banat ke ba ta roƙa wa junu ya mata kuma tun tsani da asiyarsa ya fiya ya mata wanda wannan kuma aqida ce ta jahiliya dan manzon Allah ya rusa ta ya kawo barakallahu laka wa baraka alayk wa jama'a bainakuma fi khairin ta ku ko wani din dangin ku kai kina ga dan hinka to wannan abin da zaka faɗa mutum kenan to abin da mutum zai faɗa fa shi ma abin da zai faɗa kuma shari'a ta sanada idan mutum ya aure shi ma farkon lokacin da ya shiga gida akwai abin da zai faɗa dama dai ana son farkon lokacin da zaka shiga idan da hali ka so wani abu wanda zaka yi karaba a wannan daren wani abinci ko abin sha wani kayan kalama ko wani lemo mai dan tsada-tsada haka mai dan zaki da sanyi da menene haka sauran sai ka shigo da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kuma shi ma haka yi ka kun zo shi a da babu wanda su ne ka shiga sai ka zo ka kawo ka ajiye to bayan ka ajiye kuma ka shiga ka zauna to kuma shi kenan sai ka ɗauki hannunka sai ka ɗora a kan wato ainihin goshinta sai ka ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi ya ubangiji na roƙonka alkhairin ta da alkhairin abinda ka ɗabi'antar da ita a kai ina neman tsari daga sharrin ta da kuma sharrin abinda ka ɗabi'antar da ita kansa to bayan ka karanta wannan kuma sai ka tashi kai da ita ku sunan nasu raka'a biyu kitan daga nan kuma sai ka bata abin sha kuma sauran al'amura ba sai an faɗa maka ba wannan kai ka fi kowa sanin me ya kamata kai to wannan idan kana jin tsoron idan ka bata abin sha ba za ta saba kana jin tsoron ko wani abu ka je kai mata wato ma idan kace zaka dora hannu akan goshinka kai mata addu'a ai za ta tsoron ko wani kula zai ka sanada an faɗa maka za ka mutu fiyari to ga da baka nemi ma abin addini ba kenan awai iya mutum ya samu kenan ko bai aikin komai ba yanzu zai wannan kaga to idan ka fahimci cewa akwai zahirin addini game da mace tun lokacin da kake neman aurenta sai ka zo ka tsaya kuma tsananin addini kar ai ta ƙarya duk da kuma da matsaloli na addini da wayo da dabara ba wai ka zaki zan koya miki kaza ba dole kace za ka koya miki ga kare ne amma ta hanyar tattaunawa ta hanyar ba da labari sai mutum ya tsaya da zai tigar da wasu abubuwan kuma ta hanyar nuna sha'awar ka cewa rayuwar ta addini za a yi ta hanyar nan in dai tana son ka da gaske ita ma za ta yi ta nemo wadansu bayanai domin duk abin da mace ta ga kana so in dai tana son ka da gaske to wannan abin mafakar ba sako bane shi za ta yi kokarin ka rinka yi din dan kai ka so kun lokacin da kake zuwa yakin neman zaɓe dama za ka gina da akan wannan da shi ke sai ka ga cewa ka ci nasara amma idan ka kyale haka ana ta yin karere ana ta yin karere sai lokacin da aka zo da dar za ka tashi ka ɗora hannu akan goshinta za ka yi mata addu'a ba za ta yadda ba ka ce mata za ka kawo wani abu daga waje ta sha matuƙar dai ba abu ne da yake rufe ita ce za ta buɗe ba kila da wuya ta sha. Malakul salam. Sai idan ba ta da sarki sai na da sarki kaɗai. A cikin nan ta daga ta wuce ta kama tun da dama duran shi gowa ne ake wannan magana. Ai na zo da wasu ne kuma na da wasu da ayyuka.
sai ma duk barazana ce lokacin da zai waye zai wani tsawon ba karama abu ne a ce wai zai tuna wai sai ya tsunto abin da zai kawo amarya ya tsunta a wata ai wannan ranar nan wannan daren matina ita ma tsaron dan ka da sai tsunto mata da an ga an yi mata sai ranar farko ita وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم wannan hadisi an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi kale sai annabana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah kula da mutum Allah tabbata gare shi ya koyadda mu at-tashahhudatul haja ya koyadda mu abin da ake kira khutbatul haja wato khutba da ake yi domin wadansu bukatu kamar idan mutum zai bude zarafi ko zai yi hutubar juma'a ko zai yi wata magana kai koda a gida ne za ku yi shawara tsakaninka da mutanen gida irin faro na family din nan gaba daya za ka yi magana sai ka bude da innal hamdalillahi nahmaduhu wa kaza wa kaza kaza zuwa karshe ko daurin aure aka zo kuma da ita ake daura aure shine mutum zai kai innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa karshe wa yaqra'u salata ayatin zai karanta ayoyi guda uku wannan ayoyi guda uku a ina suke ya sa lamba a kasa fassara Sufyan Sufyan al-Thawri ya fassara su shine fadin Allah ta'ala ittaqullaha hatta tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ma'ana ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha hatta tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun min surati al-imran cikin ayar nan surati al-imran wattaqullaha alladhi tusa'aluna bihi wal arham inna allaha kana 'alaykum raqiba ma'ana ya ayyuhan nas ittaqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tusa'aluna bihi wal arham inna allaha kana 'alaykum raqiba الاولى من سوره النساء ايه تفرقوا في سوره النساء sannan ta kace ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ma'ana ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wannan shine abin da yake cikin wasi ne kuma da haja za a karanta ta ne wajen kaular aure dan da ita ba a komai daga siga sai kita shike nan aure da an gama kaular aure to wane ne zai karanta mu kutubatul haja shine mai sulhu nan ke cewa al-aqib mai kullu aure to mai kullu aure ko dai daga cikin biyu ko dai alwalin amarya ko ango ko waliyarsa ango al-aqib shine yazo da kansa idan bai san zo da kansa bai duro cikin shi kenan dama ko ba dole ba ai za ta zo da kanta ba alwalin ta ne zai abin nan to wanda ne zai fara yin magana shi zai bude da kutubatul haja idan ya kasance cewa alwali amarya ne zai fara magana zai fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu har zuwa ƙarshe sai ce amma ba'du bayan haka ya jama'a da muka taru wannan waje don tsara aure ni wane da muke wakiltar wance na aurar da ita ga wane bisa ga sadaki kaza gashi nan zai karba da kansa ko alwalin sa shi kuma alwalin wancan yace na karba a madadin sa ko injinin angon yace na karba sai a ce jama'a kun shaida eh mun shaida shike nan an gama dauran aure shike nan an gama dauran aure an gane ko siga kawai da komai kutubatul haja kutubatul haja ita ce ake fara yin sannan siga to addu'a da ake yi ku karanto kaza duk ba a taɓa samun ko da hadisi da idi annabi yayi ba amma shin mutane idan sun yi suna da laifi ko auren bai yi ba idan sun yi ba su da laifi su roƙa kansu alkhairi ko sauran mutane to amma a irin wannan yadda ya fi dacewa da sunna sai a samu sun ɗaya ya samu sana cewa an ya Allah ya sanya albarka cikin wannan aure ya Allah masu son sai aure ba su da hali Allah ka ba su waɗanda suke da shi suna neman ƙari ya Allah ka ba su ƙari wanda kuma riƙo ke musu wala ya Allah ka sauƙaƙa musu da mana mai albarka Allah ya ba mu kaka mai albarka don Allah ya ba mu Allah ya ga mahaifanmu Allah duk jama'a suna cewa amin 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 shi kenan suke ta tsaka amma qul huwallahu ahad walidan mu salati go ga annabi la garza ku da ilahi don azarulle ya latifu miya miya wane ne miya miya ko ku ne miya miya dan dan kafin kai biyar kuma an saki maka umarni wata wallahi duk wannan baya cikin koyarwar sunna duk wannan baya cikin koyarwar sunna abin da yake kan malamai masu azi aiki ne da wurin wajen dawo da mutane kan sunnar annabi
an riga an rikita al'ada da addini sun saji da juna, ta yadda in kai inkarin al'ada yau sai a ɗaukaka kafirta. Saboda shekara ɗari ana uba ta ce zai tambaya wane ne alwalan amarya, ni ne wale, wa kake wa wakilci ita ce wance, waye alwalan ango wale, wa kake wa wakilci ita ce wance, to abin da yake kanku shine za ku yi dai da. Amma kafin nan bari mu gode sai kai inna alhamdulillah kai sai kai kai ne mami din. Tunda idan aka fara wancan yake ba zai iya jawo wannan abubuwan da larabcin nan haka ba. Idan aka fara wancan jawo ba zai ba kai sai ka jawo ta. Idan ka jawo ka kai ƙarshe amma ba'adu jama'a ga sun za su daura aure. Shikenan sai wannan ya ba yayi kalmar da take nuna bayarwa da bayanin sadaki, wancan yayi kalmar da take nuna karba shi ma da bayanin sadaki cewa an biya duka ko ba a biya ba sai nan gaba ko kuma ga rabi kuma rabin kuma sai nan gaba za a cika dan jama'a su san me suka saida. Sai a tashi a lokacin nan in mutane sun ji fa biha wa ni'mat, in mutane ba su ji ba babu laifi a samu ne tashi daga murya ce jama'a an daura auren wanta da wani bisa ga sadaki kaza, jama'a kun shaida eh mun shaida, alwalin ango ya karba, alwalin amarya ya bayar, jama'a kun shaida eh mun shaida, kun shaida eh mun shaida, shikenan aure ya riga ta. Ba a kadan da ne mutane da kalmomi ba, duk fuka hau sukan yi bayanin cewa za a ce ne an katuka ko zawwatuka ko mallaktuka ko kaza, duk kalmar da aka fahimci bayar da aure da Hausa aka yi da Yarbanci da Fulatanci ko ba Larabci ba ne, in dai an fahimci bayarwa kuma a can an fahimci karba kuma jama'a suka suka rashin tufan aure suka zo, magana ta kare ba a bautar da mu da lafazan ba ma'anonin aka bautar da a cikin sallar da zikiri shi ne ake bukatar lafazan, dole ka karanta mai Fatiha kuma dole ka karanta ta mai da Larabci, ba za ka lokaci Allahu akbar za ka yi sallah dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai mai rahama mai jin kai mallakin ranar sakamako gare ka muke bauta ga ai fa amma da Fatiha zai yi dole sai ka karanta Larabci, dole sai ka karanta Larabci, amma wajen tsaurin aure dukkan uqud ba wai lafazan aka bautar da mu al-ma'ani mal alfaz illa wasilatan li ta'diyat al-ma'ani, duk wajen uqud kullu kasuwanci daura aure dukkan wadansu uqud ittifaqiyya da wani agreement ba a bautar da mu da lafazan ma'anoni ake bukata, kowanne irin lafazi muka faɗa in dai ya bayar da ma'anar da aka taru dan ita tsakanin wanda za a kulla alakar magana ta riga ta ya aure yakun adadin jama'a nawa ake so, lalle ne a sami alwali daga bangaren amarya kenan ko da kuma shaidu guda biyu adalai zuwa abin da ya sama. Now eh eh
cewa mutum wato idan wakili ya zo zai bayani da wali shi wannan ya bayani wato yanayin ainihin shi wanda yake nuna yanayin kuma ita shi wannan ya zo ya bayani ainihin mace yadda take saboda ke biyu ta bata suka da wannan da zai zo kusa da baya akan ta ɓangaren da laifin yake da shi lokacin da su na wata ake suna da irin kaza da kaza da kaza ya yarda to me yasa daga baya zai zo ya ce da ba kuma lokacin ya yi da
waɗannan bayani da kuka hau suke cewa idan an zo ɗaura aure alwalan ango ta ce yi bayanin wanda yake wa wakilci wane shi ne kaza kuma yana da matsayi kaza ko ma'aikaci ne ko ɗan kasuwa ne ko ɗan boko ne kuma yaro ne matashi ko dattijo ne ɗan shekara 60-70 ko kaza da sauransu, shi ma wannan ya zo ya bayani yarinyar ta cewa kaza ce doguwa ce fara ce kyakkyawa har duk suka wasu tayi wannan mai fararen ido ko mai kaza ko kaza wani saboda da san me aka shaida. Duk wannan bai tabbata a sunna cewa ta yi wannan dogon bayani ba, shi wannan bayani inda ya kamata a yi shi a wurin khutba, khutba bayan mutum sun riga sun amince shi da mace to ai iyayensa ba za su zo su yi bayanin sa ba, wani lokacin tun kafin ya fara mata magana iyayensa za su yi bayani to a nan wurin za su yi bayanin dan su, ina fata an fahimta, su ma kuma iyaye su yi bayanin irin su, idan wakilan ango suka yi bayanin dan su to dan madai mutum ne na gari an san shi yana kiyaye salloli guda biyar cikin jam'i ko ba san shi da kaza ba ko ba san shi da kaza ba kuma yana tabi'u na gari ko ba na kasance bane yana da lafiyayyen gaku kuma kaza ne kuma kaza ne kuma kaza ne kuma shi bayanai ne na waɗanda ba wai komai sai an shiga ciki ba yadda dai za a iya fahimtar mutum su ma sai su yi bayani kuma yarinyar mutum gari sai an san ta bai kame kan ya tabi'u na gari kuma kowa gaskiya zai faɗa, amma ba wajen ɗaurin aure ne aka ce dole sai an faɗa haka ba ko wajen khutba akai wannan ya wadata, kina fatan ka fahimta. Tunda za mu ga hadisai da dama a nan gurin waɗanda za su nuna ga jan ɗaura auren ko ba a yi wannan bayanin ba. Na'am. Dan mai sunna sake idan ka guda ɗaya shi kenan ku zubatul haja ba sai an sake guda biyu ba. Guda ɗaya shi ne sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam.
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة wannan hadisi an karbo daga Jabir dan Abdullah Allah ya kare da agare shi Jabir dan Abdullah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza khataba ahadukumul mar'ata idan dayanku ya so ya nemi auren mace fa inistata an yanzura minha ila mayad'uhu ila nikahiha idan ya sami ikon kallon wani abu minha daga jikinta mayad'uhu ila nikahiha irin abinda zai ja hankalinsa kan ya aure ta falyaf'al to ya aikata an gane ku ma'ana idan mutum ya tashi neman mace aure kila labarin ta kawai yaji bai taba ganin ta ba to an halatta masa ya je ya ganta dan ya kalli abin da zai kara jan hankalinsa a jikinta na cewa bare ya nemi auren ta ko ya ga abin da kila bai burge shi kuma daga baya ya fata duk labarin da aka bashi da shi ake ne labarin da aka bani ba haka bane ba ya halatta ya kalle ta ngane ko wani hadisi Imam Ahmad da rawaito da Abu Daud wa rijaluhu thiqatun marwaytan thiqatun wa sahahu al-Hakim Hakim ya inganta shi مالتي وفيه عند الحاكم دغه لمبا بيا كتكو وفيه عند الحاكم قال جابر اورن حاكم جابر يكن تيبي فخطبت جاريه سينا نيبا اورن وته بدروا ا مدينه فكنت اتخبا لها ناكسنتي انا بويا دومينتا حتى رايت منها ما دعاني الى نكاحها داي ان كليت ان موري بتسري با هر نكلي ابن زي جا هنكلينا زوغا اورنتا فتزوجتها da dukkanci kuma din na aure ta rawahu ahmad wa fihi annaha kanat min bani salma ya tabbata cewa wannan mata da jabir rinka boyewa yana satar kallanta tana cikin kabilar bani salma kun fahimta nan da kyau hadisin nan yana da hadisin da ke masa shaida a wurin tirmidhi da hakim anil mughira daga mughira ibnu shu'ba shi ma yayi lamba daga kasa lafzuhu anil mughira wato lafazin sa kamar yadda yake daga mughira annahu khataba imra'atan shi mughira ya nemi auren wata mace ne fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce unzur ilaiha fa innahu ahra an yuqdama bainakuma ya zo ya bada labarin yana neman wata mace da aure sai manzon Allah ce ka ganta sai ce ban taba ganin ta ba sai ya ji ake neman aure ba taba ganin ta ba je ka ganta fa innahu ahra an yuqdama bainakuma wannan shi yafi cancanta na a hada tsakanin zakatanku ne idan ka ganta an gane ku an yi wadama bayna kuma ke rawahul khamsa illa abu daud ya takaita hadisin anan gurin to da mughira bin shu'ba ya ji labarin haka sai ya tafi gidan ita matar ya tafi gidansu yana zuwa ya sallama mahaifanta guda biyu suna nan aka ce me kawo ka yace nazo in ga wanci su kuma lokacin nan wato mace bayan a gida ma ana ware mata ɗakin da mun ba kowa ke shiga wajen ka ba tana cikin ɗakin cikin wata ƴar bukkata haka ta rufe da labule da menene an zagaye abin alfi dai ba wanda zai ganta sai yake manzo Allah ce lalle yanzu in ganta sai iyayen suka shiru su ce komai ba ita kuma tana ji tace tsakaninka da Allah manzon Allah ne yake roka in dai har manzon Allah ya roka gani shikenan sai mu fito ka gani idan ko ba manzon Allah bane ka san dai bai halaka ka kallace ba yace manzo Allah ya turo shikenan sai ta bude labule ta fito ya kalle ta ya kashe farkata idan ku kuma yace kuma dai karshe kuma ya aure ta shine shi kansa mugira ibnu shu'ba yake cewa ban taba samun mace da Allah ya hada tsakanin mu ba irin yace domin da na kalle ta na ga abin da ya hankali na kuma na aure ta yace ban taba samun mace da na samu muwafaqar zama da ita ba irin ta tare da cewa na auri mata 70 mugira wannan duk mutan da suke aure ne wa cikin sahabbai idan ya aure ba wata wata idan ga zabuwa sai kawai dace ina ki biya hali ki tafi gidan da shi da Ali da shi da Hassan bin Ali sun yi irin wannan da yawa da shi da Hassan bin Ali kuma shi Hassan bin Ali kuma yadda yake idan tashin saki bayan saki haka sai ya cika dukkan kadidojin saki daga cikin su har akwai kyauta mai kauri tunda Allah ya ce wa mati'uhunna kyautar tamattu'i ga mutumin da zai saki lalle kuma idan mai hali ne da yawa ya bada kuɗi da yawa idan sakasaki ne sakasaki in mai kaɗan ne kuma ba da kaɗan to shi Hassan bin Ali idan ya tashi kuma na bayarwa da yawa shine har da ya saki wata ma ya aika mata da wannan kyautar take cewa in wannan kyautar daga wajen wani gama garin musulmi ta yi daidai ta kai kyauta ta ƙare ta ta ce amma matsalar shi ne daga wajen masoyi ne wanda babu canjinsa ko da an rabu da shi shi ne ke cewa da ina dawo da wata bayan na suke tato da na dawo da wato akwai mutane masu ka'idoji ko da tamburu ba da sharuɗa ga ya auro daga cikin wata kabila ya saki kabilar Hamdan ya auro ya saki har Ali bin Abi Talib ya ji kunya idan ya same su ce ni zan ba ku shawara ku daina bai wa Hassan aure ina shawara ta dan in ba haka ba kar zumunci tsakanin ni da ku ya tsinke dana yana yawan aure cikin kabilar ku kuma yana saki suka ce haba Ali bin Abi Talib ba jikan manzon Allah bane ya aura su dubu zamu baki ya aura su dubu ya saki in dai zo sai mun baki Ali bin Abi Talib farin ciki yace da za a bude kofar aljanna a ce a zo a shiga cikin wadanda zan kawo da farko akwai kabilar Hamdan da Ali bin Abi Talib to kaga mu gina bin Shu'ba kamar da wannan hadisi ya tabbata shi ma gaskiya je a an ba shi izinin ya kalli wanda yake son ya aure ta amma shahid na Muhammad ibn Maslama yace wa inda bin Majah wa ibn Hibban min hadisi Muhammad ibn Maslama ibn Hibban da ibn Majah sun ruwaito daga hadisin Muhammad ibn Maslama shi ma ya sa lamba wa rawahu Ahmad anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam Ahmad ya ruwaito wajen sa yake shi Muhammad ibn Maslama yace naji manzon Allah yace idza alqallahu fi qalbi mri'in khitbatan mra'atin idan Allah ya jefa neman auren wata mace cikin zuciyar wani mutum fala ba ta an yanzura ilaiha babu laifi ya je ga ta ولمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امراه من ذا الله يا فدا وني متين ده اورو وته متي تي انظرت اليها كاتب غننت قال لا يتي ا من ذا الله تي اذهب فانظر اليها كده كلمتي تمام اما كاتي ذاك اورو متي بسادر كاتب غننت با دكان ودنن حديثي ده ودن سو وند با سو با سنا نونا منا حالتين متين يكلي ماتر ده زي اوراتن كفين يا اوري دد تيوا النظر ila al-ajnabiyyati muharramun shar'a kallan mata ajnabiyya muharram ne haramun ne don da haka aka ce kullul mu'minu ghuddu min absarih kuma manzo Allah ke cewa kar ku zauna kan titi in kuma za ku zauna ku bayo titi haƙƙinsa daga cikin haƙƙinsa ko me ghaddul basar ranta ido amma tare da haka wannan asali na haramci an dauke shi an mayar da shi halalci ga mutumin da ya so ya aure mutum ya halalta ya je kalle ta sosai malamai suka yi sabani daidai ina zai kalla da ina zai kalla akwai maganganu masu yawa amma dai sukan takaito a mayar da su zance guda uku da zancen yan tsaka tsakiya da zancen waɗanda suka zafafa da kuma zancen wanda suka yi sakaci da yawa waɗanda suka yi sakaci da yawa suka abin nan su ne zahiriya su a wurin zahiriya ya halatta ya kalli ko ina illa sau a tsari to ka zo na ai an shiga wani abu daban kenan a ce wai kawai al'auranta ne kawai ba zai kalla ba amma banda nan gurin ko ina ka ga ai wannan an yi sakaci da yawa ya wuce haddi ya wuce haddi aka yi hikaito wannan zance kawai don ai masa raddi an fahimta ku to akwai kuma waɗanda suke kuma na biyu su waɗanda suka ce bai halatta ya kalli ko ina ba sai kewayen fuska da tafin hannu waɗansu suna karawa cewa da ƙafa suka ce amfanin kallon fuska don ya ga kyawu idan mai sha'awar kyawu din ne amfanin kallon tafin hannu suka ce don ya gane na farko dai tana da yatsu idan ta zo da tafin hannu da tafin ƙafa ya za a yi to ba zai yi ba ya ta zo da tafin hannu ko da tafin ƙafa don mai sani ba yatsun nawa ne shi ne dalili ya in ba dai ko guda uku ne ko hudu ne wata tattare dai in dai gani ya aura a haka ba dai yana so fa sama da a ce ya aura yana tsammanin da cikakkun ya tsaye da ba haka suke ba daga baya to shi yasa waɗansu suka takaita a nan waɗansu cikin malamai suke ƙara jini cewa a'a abin da yasa suka ce hannu tafin hannu ko yatsun ƙafa suka ce wato alamar yanayin jiki yana iya bayyana tun daga yatsun hannu to shi ne suka iyakance a nan gurin suka yi bayani to kun ji zance na biyu ku to zance na uku su ne suka ce abinda mutum ya halatta ya kalla ma ya zaharu adatan ko ma ya zaharu galiban irin abinda a galibi yakan bayyana ga mace yayin da take gidansu tsakaninta da yayyanta da kannanta suka ce to a nan gurin gashin kai ya shiga ciki mace na iya bayyana gashin kanta tsakaninta da yayyanta da kannanta haka wuya ya shiga ciki haka nan tsintsiyar hannu banda dantse nan tsintsiyar hannu haka kauri zuwa abinda ya kasa duk ya shiga ciki suka ce to wannan wurin da yake bayyana a adatan shi ne ya halatta suka ce babban dalilin da suka karfafa wannan zance da shi suna da ayyukan sahabbai farko dai ga Jabir bin Abdullah yakan boye dan ya kalli wannan matar wanda suka ce ko tunda zai boye ya kalle ta lalle wani abu na iya bayyana wanda inda ta gaji za ta yi za ta rike to amma sai ya boye ya kalli wannan abin. Sannan kuma ga Muhammad ibn Maslama, Sahal ibn Abi Hasma yake cewa na taba ganin shi akan soro ya boye yana kallon wata, akan soron gidan sai hauka ganin bala gadi ya dalle ko yake kallon ta, yace sai na je na ce masa haba kana cikin sahabban manzon Allah kuma kana irin wannan al'amari, ka bo ta da kallo ita ce Busaina bintu Dhahhak ya bi ta da kallo har ta bace. Yace haba kai ba sahabban manzon Allah bane, yace kai da kata ina da hadisi, yace ya kawo mata hadisi ya karanta musu. Kaga wannan aikin sahabi ne Muhammad ibn Maslam. Sannan kuma ga Umar ibn Khattab, Umar ibn Khattab ya ga Ummu Kulthum, Ummu Kulthum ya ce daga cikin ayyan Ali bin Abi Talib, ya ce wa Ali bin Abi Talib ni ko ina son ka bani izinin inda bai ta aure ta. Ali bin Abi Talib ya ce haba yarinya sai ba ta da hankali, me za ka yi da ita? Sai Umar ya zo ke faɗa wa abokan shawara suka ce ka daina ci aka waye gari da Allah ni ko ina son aure Ummu Kulthum, ka ji fa yadda sahabbai suke gidigal kai tsaye ba za a ci dogon mukaddima. Ina so auren Ummu Kulthum, Ali bin Abi Talib sai yarinya ce fa, yace amma in dai kana ce zan turo ta, in kaga ta baka sha'awa kike ne sai ka aure ta, yace kike ne ka turo ta. Sai Ali bin Abi Talib sai mata magana ya turo ta, sai kiza ga mu'minin nan ne, lokacin shine Umar na yanzu mu'mini da ta zo ta zo da su dogon riga tana jin ta har kaza, sai Umar ka tarke dan daga rigar mana ai kin da kike da rufe duka babun har sai da koren ta ya bayyana, tace wallahi ba dan kai amirul mu'minin bane sai na mare ka. To daga karshe kuma ya aure ta, har ma ta haifa masa ƴaƴa guda biyu da Zaid da Ruqayya a tarihi, wannan duk ya tabbatar da wannan. To kaga waɗannan hadisai da muka karanta cikin nan da waɗanda muka kawo su da ka da kuma wannan ayyukan sahabbai, Jabir ibn Abdullah, Al-Mughira ibn Shu'ba, Muhammad ibn Maslama da Umar ibn Khattab, duk na nuna cewa a sai ya halatta mutum ya kalli abin da yake iya bayyana galiban mafi rinjaye, ko yake bayyana adatan musamman lokacin da mutum yake cikin ayyuka, ya halatta mutum ya kalli nan, amma banda na gurin ko ba fada da ba irin na yan zahiriya. Kuma ku lura wannan kallo daban, kadaita kuma daban, dan kallo ne fassara kallo da kadaita, an fahimta ku? Domin dukkan wanda ya koyi ya kalle ta, aika kadaita da bai zai ba ma ya kalle ta ba, wannan shine abin da wannan sahabbai suka yi. Wanda yazo gidan su kuma yace ta fito ya ganta, ta fito ya ganta, kaga shi ma bai yi ba bai kadaita ba, amma duk wanda yazo na yana zance a wani soro mai duhu ba wanda san da yake a cikin gasin ya kadaita, manzo Allah kuma yace duk wanda ya kadaita daga shi sai ta shedan na iya zama na uku. To wannan sai a kiyaye kware da duk lokacin da wani yazo ya tattauna da ita dan ya ganta, to sai a hada ta da dan rakiya cikin kannan ta ko cikin mata ne ko maza ne, dan dai kar a sami alkalwa, inda manzo Allah ya hada mutun ya hana mutun yayi kalwa tsakanin shi da mace daga cikin ita. Wa alaikum assalam. Ga hadisi nan zai zo gaba wanda zai bayyana sa. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi حتى يترك الخاطب قبله او ياذن له. متفق عليه واللفظ للبخاري. ان كتب حديث ده عبد الله بن عمر الله تعالى ادى غريسه يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يخطب احدكم على خطبه اخيه كرتينكو ينيمو اوري بس نيمان اورن دان اوانسا معنى اذا كان لبارن وانا يا فال نيمان وانتي تو بي حالته بكاي ما كجي كشيكا حتى يترك الخاطب قبله حتى وند يتي نيمان تدي ان يا فاسا يا بري to sai ka shiga au ya azana lahu ko kuma ya baka izini, sai ka jira sai in ka ga ya danye ko in bai danye ba ka je ka tambaye shi wani na ga kana neman auren wanda ya abin yake gaskiya kuma da ni ma na yi tunanin sai ta na maka izini je ka nema, to yi maka izini da ya ma'ana ya sarar yadda haƙƙin sa kenan, dama in ya fara neman ta haƙƙin sa ne wani bai halatta ya je ya shiga ba, to amma idan yayi izini ya sarar yadda haƙƙin sa kenan. Akwai wanda zai izini ran saboda shi ya fata, akwai kuma wanda zai izini kira dai irin cikakken irin fata din nan cewa ya zai iya takara da kowa, shiga mana menene ai ya rabo Allah ga kowa rabon sa, to sai ka shiga ba da dama shine mai haƙƙi, sai ka shiga idan Allah ya taimake ka kaga ka janye hankalinka da surutu da iya baki kikenan ga daga kawunta, sai kai daga baya zai zo shi zai nadama. To abinda ake bukata a nan gurin shine yanda ne ake cewa wani bai halatta ba, shine aka ce idan an bashi ansa a gida, idan mutum ya fara neman aure a gida aka ba shi ansa cewa eh ka ci gaba da nema, to a wannan lokacin bai halatta bone shiga ko yarinya tace eh lalle ta amince da shi shi ma ya amince da ita kuma iyaye ba su ga wani mane abinda zai hana su bashi ba to bai halatta kuma wani ya shiga ba ko da wani ya zo nema iyaye ba za su farka ba su bashi dama ba ita ma yarinya ba za ta bashi dama ba amma idan ba amince maka ba ka tura kana neman auren ka ce to ka nema amma dai mun riga mun baka tabbas ba ita ma yarinya kai mata magana sai dabara dan akwai mai wayo da za ta abinna ko da za ta ce ta amince da rigar sarri inda ta amince kuma ai ba magana wani shi amma idan kai magana to yaya kai ka ce to mutum zai ki mutum ne kan mata suna irin wannan dabara wai mutum zai ki mutum ne to lalle mutum yana ki mutum kan wani lokaci ga don aka faɗa wannan ai kuma ya san matsayinsa ya gane mai kyau hukumin al'ira akwai kuma wanda za ta ce eh to ka san abin ne yana bukatar shawara ni dai ban hana ka zuwa ba amma dai abin yana bukatar shawara kuma ni da kai mu ci gaba da addu'a Allah zaba wanda abin da ya fi alkhairi matukar ta baka haka ta baka tabbas ba ta baka tabbas ba to lokacin nan ba za a ce wani haramun ne wani ya zo ba amma in ta ce to shikenan ka fito na amince da kai dari bisa dari to bai halatta kuma wani ya ci gaba dan haka duke nan taruwa da ake wajen mutum biyar suna neman aure lokaci guda to wannan ya kamata a shiga takatsantsan dan akwai lokacin da iyaye sukan yi wannan saboda dalilai da dama waɗansu ɗin wani ya zo ana nan ana zaɓe a ga menene wani ne maiko waɗansu kuma a an riga an tabbatar ga wanda za a ba amma sauran kowa ya zo yana bada kuɗin zance duk juma'a idan ya zo zance wani garin duk juma'a ake zuwa zance wani gari duk alhamis kowane gari da za ka samu kwallon adasu ko za ka ga wani ba duk samari sun san wannan to duk za a yi ta zuwa zance ana bada kuɗin zance to ba a son a rasa kuɗin zancen nan har sai an je dab da abin sannan mutum ya ga an sha da shi to kaga wannan sai zanto akwai nau'i na zalunci akwai nau'i na yaudara wanda musulunci ba zai amince da shi ba dan haka dai idan an fara neman auren yarka ko da kake mawakilci sai ka tabbatar da magana tsayayya matukar yarinya kansa ya hadu da wani kai kuma kai bincike ka yadda da addininsa da dabi'unsa tunda abinda manzon Allah ya ce kenan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan mutun yazo wanda kuka yadda da addininsa da halayensa to ku aura masa domin idan kun ki fitna za ta kasance a ban kasa da barna mai yawan gaske saboda haka sai a kula da wannan a tantance da wannan sosai da sosai Allah ya yi mana gaban kata ni kan ga kai mu dakata a nan dan hadisin da yake gaba yana da dan tsawo zai ja mun abin nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure kuma Allah ya kiyaye bayan Allah ma'ana to sai ka fata ne to dan ne zaka ba wani izini kamar ya zaka ba wani da kan ka nemi izinin ne ga kanka ko ga wani to a lokacin da ka tambaye shi ka tambaye shi ne dan kai zaka shiga ka ci gaba da neman auren ta ko kuma ka tambaya dan wani
a dan ni zan shiga
shikenan ba za ka yi wa wani izini ba bismillah
eh
wannan tambaya ce mai kyau yawan zuwa zance din nan baya da fa'ida mai yawa so ake yi da an je su wani adadi alal aqalli biyar ya isa sai a cigaba da maganar magana daurawa ne don kuma dama ka san yar mutunci ta ce ba sai ta wuri ba dama ba za ka fara zuwa zance ba in kuma za ka je karka yi wata duk wata ka je sau ɗaya shekara sun sha biyu ce don dai ka ta manta da kai amma yawan zancen shi baya da fa'ida yawanci za a ga duk yawanci abin da makaranta cikin hadisi na neman auren sahabbai magana ɗaya ce magana biyu ce so da yawancin lokaci ka san lokaci ne na ba rufa-rufa da yawa to amma yanzu akwai rufa-rufa da yawa cikin al'amura amma duk da haka canjawar zamanin halayyar mutane ba cikin nuna mu canja hukunce-hukuncen addini ba hukunce-hukuncen addini sawabit ne la tataghayyar tabbatattun al'amura ne wanda ayoyi da hadisai ne suka gina su canjawar yanayin mutane ba zai zo ta canja su ba da haka ba a buƙatar dadewa a zo a yi dade ana zuwa a zance in mutum dama ya nemi aure ai ba wai daga ya ce ina neman ta ba za ta faru a zance kuna da dama ku ce to dan Allah ka ba mu lokaci daga nan zuwa sati ɗaya mai shawara cikin wannan shawara din da za ku yi sati ɗaya kila za ku nemi labarin sa ne shi da bayanin sa to dan san hanyoyi da kuma ga ya kamata ku sani to idan aka gamsu da wannan hanyoyi da za ba shi izini ya zo ya nemi shi kuma soyayya wajen yarinya shi kuma dama ai kafin ya zo dama ya kamata ya gama binciken sa shi kuma to shi ya gama bincike sannan ya zo ko kuma kafin ku an samu sa sai ku yi bincike idan kun zama bincike yanzu mai rage samun mawafaka shi da ita duk an riga an taƙaice hanyoyin amma ya cika bada zuwa ba a sani ba har sai da wata biyar ko shida yana zuwa sannan sake bincika wannan mutumin daga ina yake zuwa menene sana'arsa me yana shi to sai aka shiga wajen bincike kuma sai aga bai dace a bashi ba shi kuma yanzu kuma sun riga sun shafi shi da yarinya to sai a yaye kenan kaga sai matsala ta faru dan ka tun kai kafin ka fara neman auren ka je zance zaka nemi shawara da bincikin da ya kamata kai ko kuma tun kafin ku bashi izini sai ku nemi shawara da bincikin da ya kamata ku da Allah ka yi hakuri da zuwa sati ɗaya ka zo sai ka ji bayani ko wakilin ka zo ya ji bayani ya an ba shi izini zo ki gaba da neman auren ka ya nemi soyayya don ka nemi ganin juna da tsira da juna yanzu da nemi ganin juna suka tattauna da juna sosai so biyu so uku yayi yawa so biyar shi kenan magana ta kare sai a sa lokacin da za a yi aure wannan shine auren sai ya fi dacewa amma dadewa ana zancen nan baya haifar da maslahohi ba sai yau
sai mana ina ingancin wannan hadisi na shaidu guda biyu cewa la na ta illa bi waliyin wa shahidin dan na ji wani malami ya taba cewa ba inganta ba
ya inganta kuma za mu zo kan shi insha Allah wannan da darasin gobe ko jibi hadisin da yake cewa babu aure sai da waliyi da shaidu guda biyu hadisi ne ingantacce idan mun zo inda zamu magana kan waliyi zamu kawo shi ko da mai littafin da ya kawo shi ba tare da bayanin wanda suka inganta shi cikin malamai na
alaka da wannan hadisi shin gangan da ake yi na aure gari da gari har ya zama cewa in aboki ya gari da gari wani aure zai gani bai zama wata matsala shin ina matsayin sa
taro wajen ɗaurin aure idan aka samu ga alwali da shaidu guda biyu sun yi sassa ɗaura kuma idan aka samu mutum sama da haka to balantana sama da haka kamar bakwai takwas goma ya isa amma gangan da muke wajen ɗaurin aure mu tashi tun daga nan gurin mu kashe kuɗi mu shiga motoci mu je Abuja mu je Kaduna mu tafi Sokoto mu tafi Maiduguri don ɗaurin aure akwai kallafawa kai abin da fiye bata kallafa mu an gane ko domin waɗannan al'amura da zamu ga wahalhalu ne da muka ɗauka kuma za su wahalar da mu sannan babu wani ƙarin lada yanzu misali a ce cikin ku da yadda aure a nan gurin ya ga duba cewa mutane komai ba shi ya san yau za a ɗaura auren sa nan an san annan za a ɗaura auren sa yau ana tashi daga karatun da mutane Allah mutane ko gama auren minti biyar za a ɗaura aure yayi komai ba yanzu wannan taron da kuke sun zama shaidu duk inda aka kintanci lokacin wata sallah daga cikin salloli guda biyar a masallaci za a ɗaura aure a kowace unguwa ne dai Allah kallon mafi karanci ka samu mutum goma to ba sai ta tsara aure ba shikenan ba tare da wahalan kashe kuɗin mota ba da wahalan ɗawainiya da wahalan kowa ya bar aikin sa wannan ya bar da bar kasuwarsa ya tafi ɗaurin aure daga Bauchi zuwa Maiduguri kilomita 400 da wani abu duk wannan akwai wahala da yawa gaskiya muna kallafa kan to amma abubuwa ne da ba za ka iya rushe su lokaci guda sai da wayewar kai yanzu ne idan yaro da iyaye bai take zauna auren ba kaje sai ku ba ta yaje ne maka magana kenan wani kuma idan ka daura baka faɗa maka ba shi ma yaje ne maka magana kenan to abin da zamu lura shine duk soyayya ta ƙarfi ita ce soyayya tsakanin annabi da sahabbansa girmamawa ta ƙarfi ita ce girmamawa da sahabbai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tare da haka Jabir bin Abdullah ya aure cikin garin Madina bai faɗa manzon Allah ba kawai sai manzon Allah ganin ke da turare irin na angon sun saba da wani turare da suke zama mai launi da duk wanda ka ganshi da shi to akwai bayani amarya ta kwana lafiya ke sai ya ganshi da shi sai a jadabi ya nake ganin ka da abin da haka yake ta zama tiyar su na ya aure sai kai aure budurwa ko budurwa ya ce ina daga na aure budurwa ne ya ce a ce don me baka aure budurwa ba kai mata wasa kai mata wasa kai mata dariya kai mata dariya sai ce ai mahaifina ya rasu ya bar mu ƴan mata guda shida ko bakwai dukkanin su kowace ba ta cikakken hankali da kin to sai na tsoron in na auro budurwa na ƙara kai na kusa kuske sai na auro ba zaura wanda hankalinta ya nuna saboda sai manzo Allah ya ce lallai a safka wa rakatta ka dace da daidai kuma ka ki su ka ki ka yi tunani mai kyau a nan gurin sannan manzo Allah ya ji labari ga shi nan hadisi cikin Bukhari da sauran littafin sunna to kaga dan mutum ya tsara wani mai faɗa maka baka ji labarin daga bato da kasirin shi ka sai Allah ya san albarka ba wani abu ne kima kai ma kuma in kake yi wani bai samu zuwa ba wani ban samu zuwa ba amma Allah ya san albarka shikenan abinda kake so wannan addu'ar ta fi zuwa mai sa Allah ya san albarka me kake bukata ko saboda albarka ka faɗi ta ji to annabi to saboda haka ya kamata mu sauƙaƙa wa kanmu a waɗansu lokuta dan mu kanmu mu huta
malam sallan na kun kowa a da hankalin mutane masu yawan ruwa ban zuwa hira amma kuma iyayen yarinya ba su yi ba
eh to wannan kan ya kamata komai mai kokarin gina rayuwar mu a cikin tsare-tsaren addinin mu na musulunci ba ya halatta ka dake shirin sai da yarinya ba tare da ka nemi izinin iyayen ka ba dan ita ba ta iya baka dama iyayen ta za su baka dama iyaye ta kuma da muka faɗa da ka zo ka ce kana neman auren yasa ba ka izini kai magana, kaga in an san ka kike nan za a yi cewa a tun ai wannan ne ya riga an san ki ba komai ci gaba da yi mata magana har ku sakun tare da ita, in ba ga masanin ka ba a wucin zuwa kake da gonori kake, to da Allah ka dan ba mu lokaci daga nan zuwa sati ɗaya kafin mu yi shawara abu ne ba na gaggawa daga nan da zuwa sati ɗaya ka zo ka ji bayani, zuwa sati ɗaya da an gama bincike kamar yadda na faɗa wancan malamin a ɗansu, an gane ku me kake bai fahimci addini ba kenan, irin wannan da zai cewa in baka kawo goro ba zai baka yasa bai ma tantance zama alwali ba, idan yana da wa ko kane sai ya kwace walitin, an fahimta ku an fa wato za ku gane gata na shari'a musulunci mai yawan gaske a cikin ababai da dama, idan aka samu irin wannan alwalin misali ta yi wa yariya kintsutsiya ce mai addini wanda ya zo neman auren ta kintsutsiya ne mai addini amma babanta ko wakilin sa ya zama wani rikitacce, kai gashi kana son yarinya mai addini ita ma tana son ka ba abin da yake illa a dauki kawai shi kuma ya zo zama wani rikitacce a rashin gaisuwar uwa da uba din nan sai ta rama da hankali waɗannan al'amura na al'ada kawai, to a irin wannan kawai sai ka je ka garzaya kotu in ana musulunci ana shari'a alkali sai ya kira wa daura wurin a kotu da karfin sa ya koyaki ba an samu kafa'a diniya tsakaninka da ita ba, yace kuma idan ya je yayi wata magana to shi da shi ne ba ruwan ka da shi da alkali ne a kotu, harshen shari'a ke magana dole ya shiru, amma ba ga sai tijan hankalinka dawo gobe dawo jibi sai ka je ka ga yana wani adana ita ne da wanda da nane da wata uwar daka a yana ne wata wacece wacece kai ta san wahala shi bai san addini ba, a zo kuma ka kawo goro yace yayi kadan ka kawo daiman minti yace tayi kadan ai ta rigima da sauran su, duk wannan kaga bai tantance ma zama alwali ba dan bai ma san me waliti ba, duk wanda da zai ce wai baka kawo goro ba zai dawo lafiya bai san ma me waliti ba dan haka bai tantance bai zama wali sai dai alal ladurati kawai ba yadda aka yi ina ba dan gafarinta
malami ne da kuncin kudin malami da nemi unguwa da ake bayarwa a kusa ruwa
duk ba su da asali da mai unguwa da malami da suka zo wajen ɗaurin aure me ya matsayin su shaidu, Allah kuma ya ce wa aqimu shahadata lillahi ku tsayar da shaida don Allah, to sai mai unguwa ko malami sai an ba shi kudin malamai, babu shi wannan a cikin addini, duk wanda aka ba kudin malami ya karba to ya tabbatar ya ci haram nan da wani hujja zai ci ko aka ba da kudin mai unguwa ya karba shi ma mai unguwa ya tabbatar zai bayani gobe kiyama da wata hujja zai ci, saboda haka duk sai a kiyaye wannan idan ihsani ne a kai masa gida kafin a zo daura aure ko ba haka ba shine ihsani na fi sabilillah wanda za a kai masa gida kafin ma ran daura aure su zo an baka ko bayan daura aure da wata biyu an je an sabi ka an baka, to kaga wannan hali'an mari'an sai mutum ya ci, amma zai daura aure liman ya zara ido ba zai addu'a ba sai an baki ko mai unguwa ya kasa ya tsare sai an bashi, duk wannan ba su da asali cikin addini dukkan su al'adu ne, ya kamata a yaƙe su ta hanyar karantarwa ta kai ta hanyar karantar da sunna, na'am me dandaka kake magana yi wa dabba dandaka akwai azabtarwa shi ma bai halatta ba, manzon Allah ya hana azabtar da har dabba ma ya hana azabtar da ita,
malam don Allah a ƙarin bayani game da mazaje masu son addini, wasu matan suna ɗauka cewa masu son addini sun fi takurawa kuma ba a more rayuwa tare da su,
gaske ne haka ne akwai waɗanda suke haka cikin masu son addini da a fahimtar su sai ɗauka ita ce addini, ba a wasa da shi a gida ba a wasanni da dariya ba a manzon Allah har tsere sun yi da Aisha duk dai son addini ka kai manzon Allah ne, to akwai wanda yake shi inda yana son addini din to sai ya zafafa har cikin gida din kenan, wannan bukatar ta saduwa a cikin ƴan mintunan ne kawai za a ga dan murmushin sa daga nan gurin kuma ya sake dinkewa sai zikiri sai ya halala sai salatin annabi, wallahi ba haka addini yake ba, wannan daga cikin sahabbai Ali bin Abi Talib ne yake cewa ko Muawiya ko Ali bin Abi Talib na manta yake cewa kowane ɗaya daga cikin musahabbai idan ka ganshi a gidansa tsakanin shi da matansa ka ce yaro ne ɗan ƙarami mace take wasa da shi, ta juya shi nan ta rausaya shi nan ta kai ta kasan dai mace suna wa ɗanta wasa haka, yace amma yan an fita jihadi su ne mazajen, to kai abinda ake a jihadi sai ka ce za ka yi a gida tsakani da Allah ka kawo ka ɗaɗɗaure fuska shi za a abin girgi da ga yawa ba haka ake lamari ba, duk wani ɓata rai da shan kunu da muzurai a filin yaƙi ake yin sa, amma a gida ana yin bashasha ne da sakin fuska da walwala da wasanni da dauke kewa da hira da menene. Ita mace tana da wata yunwa wadda ba mai kusar da ita a duk duniya, ko uba ko uwa ko uwa ko kani sai kai miji. Kar ka dauka ina nufin saduwa ba wai ita wannan kadai ba. Akwai kalmomi da dama da zaka fada wa mace ta ji dandanan su sama da ma kwanciya da take magana sai. Da yanayin mu'amala da zaka mu'amalance ta, ka ji ka gamsar da ita da bukatunta. Yanzu misali, matar ka za ta iya yin ado ta yi kunshi, ka yi kitso don kai. To za ta fita kai shi ta yi kunshin nan tun yana sabo har yi tsufa baka ce komai ba. Wani kuma haka yake, ya sha kunu ya fata ne, sai zikiri sai hailala. Ake za ka zuga ka sai ka a wannan kunshin gaskiya ya yi kyau. Amma mu gani tsakanin wannan hannun da wannan hannun wanda yake, amma na wannan hannun ya fi rumuwa. Aika duk daɗi take ji da kana faɗin wannan. Saboda haka wata mai zuwa ana kokarin a maka wani style din ko wani design din da. Amma ta yi lalle har yi riga har yi dije baka ce komai ba. Kuma ta zo ta yi ado da safe ba abin da kake. Ita kuma tana son idan ta yi ado ko ta sa riga ko ta sa takalmi ko ta yi kaza, dole tana son a yi bayanin wannan ada. Sai kai gaskiya wannan kayan sun yi kyau. Ai ba magana. Sauransu ai gaskiya ba zan so ki fita haka wani zanki ba. In baka faɗi wannan kalmomin ba tana nan tana yin wasu, dole tana buƙatar ta je ko wata mace wacce ce a makwauta ta ce ta yi kyau. In ba haka ba za ta yi adan ta tafi asibiti dan a sake kallanta a sake kallanta. Ko ba a faɗa mata da baki kin yi kyau ba, zuwan ido da aka yi a kalle ta nan a kalle ta nan ma'anar ta shine me kin yi kyau. To shikenan an dan kosar da yin wata wanda kai ka ki kosar da ita a gida. Ya kamata duk mu karanci wannan. Kila dai wani zai dauka akwai bayar da kai yanzu ina cewa mace ai ba dama aikin yi kyau, ai wannan kitson yayi kyau, wannan lullan yayi kyau. Kar Allah saka faɗa ka dai. Bayar da kai kuma na yaushe? Na lokaci ko dai. To wallahi yawanci mata da dama dan wannan abin suke bukata. A ta yi girki ka zuga girki. Gaskiya yayi kyau kuma ina ka'awar kaza, ina ma kuma lokaci kaza ai kaza. Amma ta zo ta yi girki duk ta wahala tana ta jiran ka zo. Sai ka zo ka ɗan yi lauma biyu sai ka ture saboda ka je ka ci tsire da biredi a wuri. Ka je wurin mai shayi ka ci wani kawai da biredi. Kawai da kauri da komai dai an haɗa maka da warinka da zan zalle ne da daɗin a ciki da abincinka na gida. To ya sa ka zo aka yi lauma biyu sai ka ture su gefe guda. A wannan kwanan za ka kwana cikin baƙin ciki. Saboda ba ka ci abincin ba. Har gara ka yi bayani gaskiya abincin ko da bai daɗi ba gaskiya ya yi kaza amma ko ina ma za ki zo da kaza da kaza da kaza ina ganin da zai fi haka. Da zai fi haka. Kaga dai ka kushe abincin amma da wayo kuma duk da haka ka ci dan ka samu lada dan idan ka ci da ne ka fitar da farin cikin zuciyarka dai duk wanda ya rada dan wasan su ne zai samu ya samu lada. To duk wannan waɗannan ababai shine da dama mata suke bukata a yi musu a gida a ɗabi'ar ta lalle ne ka samu wanda zai ce mata kin yi kyau. A ɗabi'ar ta lalle a samu wanda zai ce kitson nan yayi kyau, lallan nan yayi kyau, shigan nan ta yi kyau, abincin nan yayi daɗi. Duk tana da buƙatar haka a matsayinta na ƴa mace. Idan ka ci faɗa mata dole ta nemo wanda zai faɗa mata. Kuma dole ka ganta a cikin gida ka kawo duk abin da ake bukata na tefanin gida kuma amma ka gama tarka tana ta ramewa. Baka san me ye dalili ba. Kuma ka ganta ba ta cikin kwanciyar hankali baka san me ye dalili ba. Ha kawai a gama ci mijin tana da halin ciyarwa da komai da komai amma tana cikin garin. Duk wanda kaga ba ta samun waɗannan daga wajen miji kuma ta ci gaba da yin kiba bata san ma me take ba, ita ma awai igiya ce haka take zaune bata san ma me rayuwar auren ba, bata san ba me ake a karanta rai me ake a ji daɗi me ake ba za a ji daɗi ba. Wannan waɗansu zantuka ne na fi sabilillahi da dole ne mu faɗa ma juna ko mu yi ƙoƙarin yaƙi da zukatanmu saboda shi namiji wannan rujula ɗin tana da tasiri a cikin komai na cikin maganganun sai na jimfani namiji ne. Wannan ba wai sai wanda ya girma ba, tun daga lokacin da ya fara balaga zai rinka jin ni namiji ne. Ba dama ne ne. To ballantana kuma mutum ya manyanta ɗan shekaru 40-50 da wani abu kaga ai dole zai rinka jin ni ba dama ne. To kai ba dama ne ai za ka dawo ne. To waɗannan al'amuran sai mutum ya rage ya rage ya rage sai ka zama kamar sahabbai ɗin. Sahabbai suna da wargi tsakaninsu da juna. Wani sahabi yake cewa kanu menene ya tabadalun albistik, wato suna jifan juna da kankana ko da menene suna wargi suna wasanni amma kuma idan yaki ya zo su ne mazaja. Kamar yadda da ce ma'awai ya ce idan ka ga kowanne a gidanmu a gaban matarsa kai ka ce yaro ne ɗan yaye ake wasa da shi. To amma kuma idan an je wajen yaki kuma su ne mazaja. to don haka suke haka kuma Aisha take cewa annabi na zauna a gida ya taya mu aikin gida wani lokacin ya taya mu wannan hidima yana hira kaman kowa ya gyara takalminsa ya dinke rigarsa ya fati idan amma take da an yi kiran sallah sai ya zanto ka annahu la ya'rifuna wa la na'rifu kamar bai san mu ba mu san shi ba lokacin murgin ya wuce kuma za a ji abota ubangiji to idan an dawo fa sai a koma to dan haka bai dace ba kullun ka zanto fuskar ka a daure tsakaninka da iyalinka dole ka tana bukatunta a matsayinta na ƴa mace kuma ƴar adam kuma tana tsare a gida dan kai kadai to sai ka rinka yin abin da ya dace kai ma ka rinka yin shiga mai kyau ba sai zaka aiki ba a gida wani lokacin zaka yi ne a gida in kai ma'aikaci ne asabar da lahadi din nan ka tashi tunda karfe 9 kai ado ka zauna ka bayar da wannan lokacin har azhar naka ne naku ne na ƴaƴanka ne kai da ita ta ganka cikin ado ta ganka cikin fara'a da menene sai an yi kiran sallah ka fito jama'a su ganka yayin amfanin karshen hutun karshen mako din amma wani yana nan shi ranar aiki bata danshi ba kuma an tafi kiyan ya tafi jirgin kiyan to ita kuma fa yaushe za'a mutum kiyan din nata wannan da bannan ba daidai bane ba dole mutum ya ware lokaci da daddare idan ka gama zarfan ka karfe 9 ta yi maka kana gida karfe 9 kana gida to duk waɗannan shi ne da kuma mata suke bukata kuma sai ka ga cewa ka huta da matsalolinsu amma ba haka ba sai ka ga ka rasa me kake mata ranta na baci sai to in ma banda rashin gode Allah na sai kaza na yi kaza na yi tefa ne na yi tefa har yanzu akwai abubuwan da baka yi ba suna nan kuma yan kanana ne ba su ga wancan wahala amma kai ne baka kance su ba Allah ganar da mu kuma ya bamu zaman lafiya tsakaninmu da su kuma ya bamu hakuri da juna tsakaninmu da su ina ga kai raka haka saboda lokaci abin da zan ce shine a game da tsarin karatu gobe ma muna da Global Maram asabar kenan jibil hadi ma akwai Global Maram wato litinin kuma kamar yadda aka san da tsawon sallacin gwallo ga za mu je katin madaki akwai darasi bayan sallar isha to don saboda haka za mu tafi gaba ɗaya za mu haɗu ne daga masallacin gwallo da mu tafi gaba ɗaya a can za a yi sallar magariba da isha insha Allah ta'ala don a samu yin darasi a samu yin wa'azi a dawo talata da laraba kuma tafsir insha Allah muna samun kafin lokacin shi malam Ahmad ya zo insha Allah ranar talata za mu karanta suratul hujurat ranar laraba idan Allah ya kai mu za mu karanta idza waqa'atil waqi'a insha Allah ta'ala waɗannan surori guda biyu su za mu karanta a kowane zuwa za a yi wani bangare na Global Maram wani bangare na tafsir kuma kowane zuwa kafin a zo za a rinka sanar da mutane cewa zuwa na gaba insha Allah za a karanta sura kaza da kaza dan kila masu himma su haddace kafin a yi kafin a zo tunda akwai rarar lokaci na sati biyu zuwa uku kila wani mai himma zai iya haddace surar da ake bukata dangane da karatun a safe sai daga Jibril Hadi za mu fara tunda gobe Asabar akwai shirye-shiryen makaranta na abin nan na institute na abin nan wanda za a nama a haddace za a yi a can Bakari Duku da safe don haka ba za mu samu damar karatun safe ba sai Jibi.